Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu tsaron a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, Norman, da Lord da kuma Niya. Kana kasar Ghana ana iya samu akan Alpha Radio da ke kasar Kumasi. Su ko masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum. Barkamu da haka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa jami'an tsaro sun yi nasarar kame wasu mutane masu suna garkuwa da su. To da yake yau Juma'a ku ne za ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan duk wani abu da yake jin shine ra'ayoyinku. Haka kuma Muhammad Awal Garba daga Kamaru zai shigo da labarin wasanni amma a takaice. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Yankin Catalonia ta gudanar da wani ƙuri'ar neman ɓallewa daga Spain a yau Juma'a na tabbatar da kafa majalisar ƙasa ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta. Wannan matakin ya samu yarda da amincewar wakilan majalisa da ke a wurin waɗanda suka rera takin Catalonia. Bangaren masu tsatsauran ra'ayin ɓallewa daga Spain su ne suka shirya kuma suka gabatar da wannan matakin haɗakar yankin ƙarƙashin jagorancin shugaban Catalonia Carles Puigdemont. Kuma wannan matakin ya samu amincewar wakilai da ƙuri'u 70 akan ƙuri'u 10 na waɗanda ba su ra'ayin wannan matakin, sai kuma ƙuri'u guda 2 da suka lalace. Jam'iyya mai tsakatsakin ra'ayi da ke mulkin Spain da babban jam'iyyar adawa ta Spain ta 'yan gurguzu da suke da rabin kujerar majalisar dokoki na Catalonia sun ƙauracewa wannan zaɓen da majalisar ta gudanar. Matakin na yau Juma'a da majalisar dokokin yankin Catalonia ta ɗauka ya kawo ƙarshen rashin tabbas akan 'yancinta da wacce ta fara nema tun lokacin da ta gudanar da zaɓen raba gardama a ranar farko ga watan Oktoba. Tuntuni da Prime Minister Spain ya gargaɗi majalisar dattawan ƙasar a yau Juma'a da ta ɗauki wani mataki na doka na musamman wanda zai ba gwamnatin tsakiya hurumin ƙwace ikon cin gashin kai na Catalonia a wani yunkurin takawa yankin mai neman ɓallewa daga ƙasar Burki. Mariano Rajoy ya faɗa wa sanatocin cewa ƙasar Spain na huskantar babban ƙalubale da ba a gani a cikin wannan lokaci. Ya ƙara da cewa abin da ke faruwa a Catalonia babban take dokoki ne da bijirewa da demokradiyya da kuma take haƙƙin kowa wanda suke yi da zammar wannan abin zai yi mummunar tasiri.
Ko kafin ma'aikatan harkokin ƙasashen wajen Amurka ta tabbatar da ko kisan kiyashi da sojojin Myanma ke yi wa musulmin Rohingya, ƙoƙari ne na kakkaɓe ƙabilar, wakilin majalisar dattawan Amurka suna matsawa gwamnatin ƙasar lamba ta kawo ƙarshen wannan cin zarafi. Ƙudurin na majalisar dattawan da na majalisar wakilai sun yi Allah wadare da tashin hankali da kuma yin kira ga shugaban ƙasar Aung San Suu Kyi da ta yi kira da kakkausar murya a kan wannan batu. Wannan shi ne matakin farko a cikin ayyukan da majalisar dattawan Amurka ke niyyar ɗauka wanda zai kai ga matakin ɗora takunkumin soji a Myanma. Amma wasu 'yan majalisar kamar ɗan Democrat Senator Richard Durbin ya ce Myanma da ake kira Burma dole ne ta ɗauki mataki a kan wannan batu a halin yanzu. Ya ce ba za mu jira har sai an tabbatar da wannan ƙuduri ba, wanda ga dukkan bisan alamu ba zai yi tasiri ba. Durbin ya shaidawa wakilin muryar Amurka cewa suna son sakamako mai tasiri ne. Ya ce sun kira wannan gwamnati kuma sun kira shugaba Aung San Suu Kyi da ta ɗauki mataki da yi magana kuma ta yi wani abu a kai.
Waɗannan labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wani abun da ya sake a shirin Amurka na ba da kariya ga Koriya ta kudu game da barazanar makaman nukiliya da na masu linzami da Koriya ta Arewa take mata, da yake jawabi ga rundunar sojin haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta Kudu a yau Juma'a a wani ƙauyen Roche da ke yankin Panmunjom inda Koriya ta Kudu ke haɗewa da ta Arewar. Mattis ya ce muna iya bakin ƙoƙarin mu wurin warware wannan lamari wato ta hanyar diplomasiya, yana nufin batun shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Mattis ya ambato kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana cewa ba manufarmu ce yaki ba. Ya kara da cewa buƙatar mu ce mu tilastawa Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin makaman nuclear ta da ake dake ƙara yin ƙaimi tun lokacin da shugaba Donald Trump ya hau mulki. A ziyararsa ta wuni biyu a Koriya ta Kudu, Mattis ya gana da shugaba Moon Jae-in, a yau Juma'a kuma ya gana da manyan jami'an tsaro na Amurka da komandojin sojan Amurka masu hannu kai tsaye wurin kawar da ayyukan Koriya ta Arewa.
Takardu na shaidu da aka tattara dangane da kisan shugaban ƙasa Amurka John F. Kennedy yanzu jama'a na samun cikin sauki. Ko da yake shugaba Donald Trump ya bada umarni a cigaba da rike wasu ɗaruruwan takardu da hukumar adana kayan tarihi ta fitar a jiya Alhamis a cikin sirri, aƙalla fidda takardun ba zai shafi lamarin tsaro ba a wannan lokacin. Takardun shaidar kisan shugaban da masana suka fitar ya mayar da hankali a kai shine ziyarar da wanda ya yi kisan Lee Harvey Oswald ya kai a Mexico watanni biyu kafin shugaban ya ziyarci Dallas a ranar 22 ga watan Nuwamban shekarar 1963. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labarin fara da rahoton wasu da mutane da aka kame masu garkuwa da mutane a kan hanyar Kaduna zuwa Kano da kuma Kaduna zuwa Abuja. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Today we paraded two gangs. The first gang that made up of six suspects, and these suspects were the ones responsible for the abduction of a woman, and in the process they killed the husband, who is a lawyer.
Kakakin headquarters ƴan sandan Najeriya kenan, CSP Moshood Jimo ke jawabi ga manema labarai yayin da yake nuna mana a gungun wasu ƴan fashi da makami da suka kware wurin sace mutane don neman kuɗin fansa. Gungun masu garkuwar farko su shida sune suka sace wata mata bayan sun bindige mijinta akan idan mai suna Barista Sharif Yazi akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Mun kama su da makamai manya-manya ta Kubba, Adduna, Guraye, Layuda, Kambu, har ma da motar da suke amfani da ita da kuma babura. Kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya ya ci gaba da ƙarin bayani.
Another group of suspects that were 9 in number were equally arrested, and this group, what is spectacular,
ɗaya gungun kuma da muka cafke su tara ba a nan yankin Abuja Kaduna suke ba, a'a sukan zo ne daga sauran jihohin Arewa maso yammacin Najeriya irin su Kano, Jigawa, Zamfara, Sokoto, Katsina da Kebbi. Yayin da suka tafka irin wannan aika-aika sai su koma can inda suka fito, amma bisa bayanan sirri da muka samu a halin yanzu dukkaninsu mun cafke su. Kuma kaga dai kai ma da kanka ga suna a gabanka ka shaida. Daga bisani na tuntuɓi ɗaya daga cikin waɗanda suka tafka wannan aika-aika, waɗanda suka bindige Barista Yazid Bashir akan hanyar Abuja zuwa Kaduna.
Zan karbi kuɗinka, zan karbi wayanka, wani fannin ma bana samun kuɗin, har mu samu yoyin mu reba saboda ba a tafiya da kuɗi yanzu a hanya. Wato saboda haka in muka rereba har ko waya tafi gidansa ya dan hidimominsa. To amma yanzu ni na gane wannan tsarin ba mai kyau bane. Ni dama can ma na san ba mai kyau bane. Kawai dai na ci gaskiya dama na san dai tunda wannan kakin dai ni ba ma'aikaci bane dai ina sashi na san ba mai kyau bane. Aikin zuciya kuma aikin shedai ya raya mu, amma dai ina neman alhorma dai a matsayin ku na manya, ina neman taimako a yi mu. Daga wannan karon ne ma sai dai in kama wani, ba dai in kuma yi ba, sai dai in kama wani. Kuma ina da iyaye, kuma su ma suna jin daɗi na, ma ni ma ina jin daɗin su, ga su shi yanzu suna kuka, ni ma ina kuka. Kaga wannan tsarin bai yi ba, saboda ina so in je gida in tsaya in bauta musu in ji daɗi. Yanzu da wannan abun da aka kama ni garashi ina fasdare, saboda ba a taba kama ni ba sai a wannan karon. Amma yanzu na gane gaskiya wannan tsarin ba mai kyau bane, kuma akwai wuya, kuma waɗanda nake karba ma dukiyan nan su ma ba sa jin daɗi. Yanda nake ba na jin daɗi su ma ba za su ji daɗi ba, saboda na gane na bari in Allah sa da tsawon kwana.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, kafin mu bude layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Su sa su fada haɗari, ba 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 yaro ya Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun samu kiran farko daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Da mujeji daga kamfanin fate jaji Kaduna Nigeria.
To Adamu me ra'ayin ka wannan daren?
Ni da ra'ayina ne dangane da irin abubuwan da ke faruwa dangane da gwamnatin tarayya.
To muna jin ka.
Kan maganan zargin da ake cewa ko gwamnatin bayani ta dawo da Abdulrashid Maina akan gadan mulki. To ni sai ga wannan abin kunya ne ake nuna ma 'yan Najeriya. Ya za a yi wanda ba shi a gadan mulki ya dawo da wani har ya tsura shi ba shi wani matsayi. Wannan yana da kyau da shugaban kasa ya binciki majalisar nan nashi da kyau. Saboda waɗanda ake zargin nan dai kamar shi ministan shari'a da kuma shi wannan bawan Allah da ake ta zargin su ba Jonathan ya kawo su ba, wannan gwamnati ne ta kawo su. Kuka dai yana da kyau shugaban kasa ya dubiya ya sa tabaran shi da kyau. Ya tato irin waɗannan mutane in dai daga ci ake magana canji amma dai na dora ma gwamnatin baya alhakin wannan abu da ƙarshe ina muku fata da kai Adamu Jeje kamfanin fate.
To mun gode Adamu Jeje, Allah sa ku mahukunta sun ji wannan kira naka ko kuma shawara da ka bayar. Har yau dai muna cikin Kaduna, waye a Kaduna?
To sunana Yawusu Layan Madaci, karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya, kuma ina muka fata alkhairi.
To nagode Mallam Yawu.
Ra'ayina a yau yawa kirana a yau da Allah ga hukumar rijista ne ta ƙasa, ka san sun buɗe wasu santoci a ko'ina, jihar Kaduna na ɗaya daga ciki. To ƙaramar hukumar Kauro an turo mana santa guda ɗaya na in mutum zai katin zama ɗan ƙasa, to zai iya zuwa wannan santan ya yi. To tsakani da Allah, wallahi tallahi ‘yan jamfara ne an turo mana.
Me ya sa ka ce haka?
Mutum ya je a tattara jama'a. Yawwa ana tattara jama'a ne, wallahi in sun gama tattara jama'a sai su ce kawai inji ba mai sai an kawo kuɗin mai. Idan jama'a sun tattara musu kuɗi su dinga kuni-kuni har lokaci ya wuce sai su ce sati mai zuwa. Sati mai zuwa in ka zo ba su za ka gani ba za ka ga wasu ne. Abin da wa'yancan su muka su ma wa'yannan haka za su maka, wallahi ko ni yanzu na ga mutum zai je zan ci kare je. Sabida mutum sai ya sati goma yana zuwa wallahi ba su mishi wannan abin ba. To kira ne da Allah
gari. Mallam Yawu, nawa suke cewa a baya kayan su ce za su yi marista?
In sun haɗa kamar mutane 50 kai su ce kowa ya ba da naira 100-100. In kuma jama'an ba su kaya ka ba ya su ce 200 ko 150 ka ji kuɗin da suke karɓa.
Wace ƙaramar hukuma ka ce?
Ƙaramar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
Kauro. To mun gode Allah ya sa mahukuntan jihar Kaduna sun ji wannan kuka naka. Yanzu kuma ga kira na gaba, waye waye daga Yola?
Umar.
To Umar, me ne ra'ayinka wannan daren?
Yawa a ra'ayina wannan dare shi ne a kan maganar ainihin aure da ake wa yara da wuri irin ƙarfe a irin shekara 14-15 nan da ake magana. To ina ga wannan ba wani illa ba ne, saboda kamar yadda akwai wata kirki da ta yi magana cewar ainihin jin yaro ya zauna sosai sai naƙuda mai tsawo shi ne yake kawo yoyon fitsari. Saboda haka janye maganar cewar aure daga shekara 14-15 nan bai kamata a yi ba, saboda haka su janye wancan magana.
Amma kai Mallam Umar ka bincika ita hadita, ka bincika daga ɓangaren likita ya maka wannan bayanin ko kuwa ita likita ce da ta yi ma bayanin?
Ita likita da kanta ta faɗa cewar ainihin manyan mata ma in suka yi dogon naƙuda
kashi eh muna jin ka to shikenan Allah ya sa mu hukunta sun je kira na gaba wayake waye daga Bauchi
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America
wa alaikum salam
Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi
to Ayuba Garba me ra'ayin ka wannan daren
eh to ra'ayina da Allah yana kira ma gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu mu ɗan karamar hukumar Ganjuwa akwai wata makaranta da muke so ta mana shine Technical College a nan headquarters karamar hukumar Ganjuwa to Katin Madaki yin wannan makaranta na sana'a yana da muhimmanci a gare mu kwarai da gaske to Allah gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu ta zo ta gina mana wannan makaranta Technical College a garin Katin Madaki saboda yaran mu samu sana'a
to mun gode Malam Ayuba Allah sa ku mahukuntan jihar Bauchi sun ji wannan kuka ko kuma kira naka na nema a gina muku makaranta ta Technical wato na koyon sana'a yanzu muna da kira daga Kano waye daga Kano
na'am me magana Haji Musa mai jarida ko Kurombe daga garin Kano
to Hashim me ra'ayin ka wannan daren
to ra'ayina shine game da wannan barwa da yake game da maina akwai buƙatar ita gwamnatin tarayya wakilan da take nadawa dangane da samar da mukamai ya kamata su dinga yin amana su daina san kai shi wannan nasu ne bara su ƙarin bashi mukami wata kila ya ba su dama su yanki da rashawa sai kuma su majalisar dattawa masu dattar da hukunci ya kamata su dinga adalci su dinga yi wa gwamnatin Baba Buhari biyayya tunda Baba Buhari mutum ne ba kowa damarsa baya cinye musu dama yana ba su damar su ma su dinga mai biyayya domin a samu ci gaban mulkin Najeriya kuma muna cewa Allah ya ƙara Baba Buhari lafiya Rabi mai jarida ƙofarin ban Kano a kwana lafiya
to mun gode Malam Hashimu yanzu kuma mun samu kira daga Kebbi waye daga Kebbi
sunana Sulu Mamman da jihar Kebbi zuru local government ko to area wanda aka fi sai dan nasi
to Nasiru Mamman jamu je me ra'ayin ka wannan daren
ra'ayina a yau shine ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi Atiku Bagudu
yayi me
tsakani da Allah ya kamata ya rinka bincike kan ayyukan da yasa ayi saboda yasa ayi ayyuka amma ana ta ba mu kura cikin unguwa da ko ina sai ga wata gara tun abu ya gagara an ce za a yi kuma ya kyale kuma ya san da cewa ya ba da aikin amma an kyale mu ga mu nan kullun cikin kura muke amma
subhanallahi
daga sabo kasuwa abin da ya kai zai zagayo yanzu har sai rikoto ya biyo ya hau ta alheri ana kashe mutane gaban za
garin yaya
na wana ka babu kulbati babu kai to gudu ake saboda hanya an riga an zuba ta kasa
ba sa kwalta ba tukunna
ba a sakota ba wasu wurare ma aka ware kwalbati a can sabo kasuwa
to Allah ya samu hukunta Kebbi sun ji wannan ko shi kanshi ma gonan ya ji
ina
mun dauka matakin da ya dace to mun gode Nasiru yanzu bari mu ji Hadeja wane ne daga Hadeja
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kana magana da Musa mai lamba da sabotar mutane
to Musa mai lamba me ra'ayin ka wannan daren
dai ina kira ga gwamnatin Baba Buhari
eh da taimi
da yake aidi su alilho bincike akan mutumin da mai da Bashir mai na kan wannan mukami na sa ai mar hukunci kowaye a cikin gwamnati
to Allah sam
ai watan wanda a gabatar da rahoton nan da bincike babu cikin rawan shi ma a bayyana a Najeriya su ji halin da ake
abinda ake ciki
eh da fatan za ta tashi lafiya
to mun gode Malam Musa lawal da wannan kira naka kuma ubangiji Allah ya sa mu hukunta a fadan shugaban kasa sun ji ko kuma shi kanshi ma shugaban kasa ya ji wannan kira naka da fatan za a yi wani abu a yanzu dai muna tsamayin kiran ku domin ku ne za ku kira ku to ga wani ya kira daga garin mu waye da Kwantagura
na tula to kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagura jihar Niger
to injiniya mai gero me ra'ayin ka wannan daren
wato to ra'ayina yan fansho na federal su son haka ko ke suka ce in na samu dama to Allah ya magana akan fansho na fadan federal saboda akwai wanda shekara biyar ai yanzu ba a ba su komai
subhanallahi
wani shekara bakwai ai yanzu ba a ci musu komai ba to dan haka duk Allah godin tarayya duk da duwa kai maka mu saboda ba hada iyali ai yanzu ba wanda aka ba komai shekara shida wasu shekara biyar shekara uku ai yanzu ba a ci musu komai ba
subhanallahi to ubangiji Allah sa mahukuntan kasan sun ji wannan kuka da hatan kuma za su yi wani abu a kai mun gode injiniya mai jero bari mu je Adamawa kuma waye daga Adamawa
Yusuf Audu daga Song
to Yusuf Audu daga Jos
daga Song
okay Yusuf Audu ja mu je
yawa ina so ga Buhari yace wai kowa ya je lo noma ko waje noma da ka je kai noma fulani ba za ka iya ka dauka mun da kai noma din fulani a daji ba
me yasa
har yace kowai
me yasa ba za ka iya dauka abin da ka noma ba
da fulani suna kori mu suna cinye amfani da muka noma din
subhanallahi gari yaya
ha to yanzu duk abin da ka noma wallahi ba sai kai magana ba sai magana ga cikiya ga tambar ga da sai a kore ka sai a cinye
to kuma hukunta sun sani a jaha a jahar Adamawa sun san da wannan
ya kamata buhari ya san cewa wannan al'amuran bai ba ne
to ka gwamnatin jaha malaisu malaisu gwamnatin jaha ta sani gwamnatin jahar Adamawa ta san da wannan matsalan hap malaisu layin ka yanke to bari mu je Zaria bayan zaga Zaria
Isa mai nika daga Zaria.
To Isa mai nika mai ra'ayin ka wannan daren?
Ni gaskiya bayyana ra'ayina da zan yi dangane da gwamnatin jihar Kaduna ce.
Me ta yi jihar?
Ta ce ba ce sama da naira biliyan 100 wanda tarihin jihar Kaduna ya nuna tun daga shekara cikin da aka girgiri jihar Kaduna har ya zuwa shi wannan gwamnati da ke kai yanzu bashin da aka samu kawai na biliyan 80 ne amma shi da aka rubuta shi zai ci wa jama'an jihar Kaduna bashin biliyan 100 sai ka ina kira da duk masu ruwa da tsaki wajen sa hannu a ba da wannan bashi kada su ba da dama saboda Buhari ya ba da kuɗaɗe don a fitar da ma'aikata a jihar Kaduna a biya su albashin su bail out da Paris Club ba mu san yadda Malam Nasiru ya rufaye da waɗannan kuɗaɗe ba wallahi ba ma goyon bayan a ba shi wannan kuɗaɗe kan abada ana tsuro ƴan shaye suna shiga kafaran yaɗa labarai suna za a kawo ba a ci za a ci wallahi kuma da shehu tsari muna bayan ka za mu yi zanga-zanga na lumana a nan Kaduna ba za mu yarda da wannan ba
to mun gode Malam Isa Makanike to ya kan kiran da zamu ya dauka kenan da mun ce ko zamu dauka zamu samu kira daga Yobe yanzu kuma ga shirin mu na gaba to madalla yanzu ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice ungiyan kulan din Bolivia na kasar jamhuriyar Kamaru amma wannan karanta bangaren maza sun samu nasara a kan kasar Libya Allah yanzu dai za su fafata a gasar da za a gudanar a kasar Misra na cin kofin nahiyar Afirka sai kuma gasar kakan wannan shekarar wanda makonni 34 kenan da kula-kula din kasar suke fafatawa a tsakanin su club din Edin ita ce take farkon allon da maki 63 sai kuma club din Kotanta birnin Garwa anda ita kuma take bi mata ta biyu da maki 58 sai kuma Apeges ita ce take da matsayi na uku da maki 54 wadanda suke kokarin gangarawa zuwa La Liga aji na biyu akwai club din Racing wanda take da matsayi na 16 da maki 39 sai kuma club din Lyon Blaise ita kuma ta 17 da maki 28 club din Kano na birnin Yaounde ita ce take da matsayi na 18 da maki 26 Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Kwanan nan sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya halarci taron farko na majalisar haɗin kan kasashen Saudiya da Iraki. Dangantaka tsakanin Saudiya da Iraki tana da muhimmanci wajen tabbatar da tsaro da ci gaban mu. Muna kuma da matukar sha'awa akai, inji Mr. Tillerson. Sake kulla dangantaka tsakanin Saudiya da Iraki yana da matukar muhimmanci ga Iraki, yayin da take kokarin bunƙasa harkokin tsaro da ganin dorewar tattalin arziki da zai iya biyan bukatun al'ummarta. Musamman inji sakatare Tillerson Iraki tana so ta bunƙasa ƙarfin gwamnati yadda ba za a iya yi mata katsalandan ba kasancewa yanzu sun zama ƙasa da ta iya tsayawa kan kafafunta yayin ganawarsa da Sarki Salman da kuma Yarima Muhammad bin Salman sakatare Tillerson ya tattauna kan sabon muradin gwamnatin Amurka na shawo kan take-taken Iran a yankin Tillerson ya ce kasashen mu duka sun hakikanta cewa waɗanda suke hulɗa da dogarawan juye-juye halin ƙasar Iran kasada suke yi muna kuma fata kamfanonin ƙasashen Turai da sauran kamfanoni a ƙasashen duniya za su hada hannu da Amurka yayin da muke aiwatar da takunkumi da za su haramtawa dogarawan juye-juye halin da suka haifar da tashin hankali a yankin da suka hada da Yemen da Syria gudanar da waɗansu ayyuka Amurka ta samu karfin gwiwa da ganin Saudiya da Iraki sun samu ci gaba a dangantakar su kamar yadda bude kan iyaka Arar da aka yi a watan Agusta ya nuna da kuma sake ci gaba da ayyukan sufurin jiragen sama tsakanin Riyadh da Baghdad. Dukansu matakan farko ne a abinda muke begen zai haifar da daukar ƙarin matakan inganta dangantaka, inji Mr. Tillerson. Yayin da ake dab da kammala muhimman aikin soji a yaƙi da ƙungiyar IS, buƙatun kuɗi da Iraki take da su na wanzar da zaman lafiya da sake gina ƙasa a bayyane suke. Majalisar haɗin kan ƙasashen ba kawai za ta kai ga samun haɗin kai a yaƙi da ƙungiyar IS kaɗai ba, amma za ta taimaka wajen gyara waɗannan cibiyoyi da al'amura a yankunan da aka ƴantar. Majalisar za ta kuma taimaka wajen yin garan bawu da za su haɓaka da kuma ƙara guraben kamfanoni masu zaman kansu. Irin waɗannan garan bawu za su ƙarfafa masu zuba jari na ƙasashen ƙetare da ke da muhimmanci ga yunƙurin sake gina Iraki, inji Mr. Tillerson. Amurka tana goyon bayan ci gaban haɗin kai tsakanin ƙasashen Saudiya da Iraki ta hanyar aikin Majalisar Haɗin Kan. Inji sharhin Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani bayani sai ka rubuta zuwa ga Editorials VOA Washington DC 2237 USA. Zaka kuma iya yin tsokaci ko kuma ganin wannan sharhin a shafinmu na internet www.voanews.com/editorials.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amana.
Majalisar Dokokin Yankin Catalonia ta gudanar da wani ƙuri'ar neman ɓallewa daga Spain a yau Juma'a na tabbatar da kafa majalisar ƙasa ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta. Wannan mataki ya samu yarda da amincewar wakilan majalisar da ke wurin wanda suka rera takin Catalonia. Bangaren masu tsatsauran ra'ayin ɓallewa daga Spain su ne suka shirya kuma suka gabatar da wannan matakin na haɗakar wato yankin ƙasashen yankin Catalonia ƙarƙashin jagorancin shugaban na Catalonia. Kuma wannan matakin ya samu amincewar wakilai da ƙuri'u 70 da kuma ƙuri'u 10 na waɗanda ba su ra'ayin wannan matakin, sai dai kuma wasu ƙuri'u guda 2 sun lalace. Ko kafin ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta tabbatar da ko kisar kiyashi da sojojin Myanmar ke yi wa musulmin Rohingya kokari ne na kakkabe kabilar, wakilan majalisar dattawan Amurka suna matsawa gwamnatin ƙasar lamba ta kawo ƙarshen wannan cin zarafi. Ƙudurin na majalisar dattawan da kuma majalisar wakilai sun yi Allah wadai da tashin hankali da kuma yin kira ga shugaba Aung San Suu Kyi ta kawo ƙarshen wannan al'amari.
To madalla, da daga cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin nan na abar ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed ke shiryawa ya gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makeri da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham ta ba da umarni, da injiniyanmu Suleiman Trawal, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.